الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne go mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a 8 ga watan Sha'ban shekara ta 1437 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 13 ga watan 5 shekara ta 2016. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'u Sahih na Sheikhul Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah. Kafin darasi ne uba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata. Na'am. Wai cewa Allah kai mana da kanka. Shin wannan kalima akwai kuskure a cikinta? Wannan kalima kalima ce wadda take dacecciya na cewa Allah kai mana da kanka. Me kake nihi da Allah kai mana da kanka? Na miƙa lamarina zuwa gare ka, ka isan mun game da duk abin da na sa gaba, wanda nake nihi samu na alkhairi ba wanda zai hada ni da shi face kai. Abin da nake tsoro ba wanda zai bani tsaro da kariya ko ya yi mun banda kai. Cewa kai mana da kanka, yi mana da kanka, wannan kana nuna ka miƙa lamarinka zuwa gare shi gaba daya. An gane ko? Misali ai kamar yadda zaka ce wane yi mun da kanka, ma'ana kai nake buƙatar kai mun, kamar ka miƙa masa lamari zuwa gare shi. Wannan kalima babu kuskure tattare da ita. Inda kalimar bata kunshi ba sifa ta kai, in aka ce wane imana da kanka, ma'ana na miƙa lamarina zuwa gare ka, kai ka isan mun, kai za ka mun kaza, misali na dogara gare ka. Na'am. Babu dalilin da ya haramta ya hana yin koyi da masbuti. Malaman malikiya sun karhanta, amma babu dalilin da ya hana koyi da masbuti. Kuma bani ma su suka faɗa wal musalli wal musalli cewa wal masbuk kal musalli wahda, wanda aka rigaye shi aka tsire masa da wani bangare na sallar jama'a, to tankar mai sallah shi kadai ne. Me suke nihi da haka? Ma'ana duk abin da ya kama shi na raukannuwa. An gane ku? Kenan wannan ya kama shi, maganar cewa liman ya ɗauke masa bi mata so ba. To amma tunda kun ce mai sallah masbuki kamar mai sallah shi kadai ne, shi ko mai sallah shi kadai babu dalilin da ya hana a yi koyi da shi, bal ma dalilan da suka zo sun tabbatar da in mutum na sallar shi ka zo ka tarar da shi za ka iya komawa damar shi kai kabbara ka bi shi. Kuma yadda dalilai sun wuce a lissafa, akwai hadisi daga Ibn Mas'ud wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na sallah cikin dare ya zo ya koma damar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kabbara ya bi shi. Aka gama sallah, manzo Allah bai ce masa ba daga yau karka koma yin haka. Jabir haka ya zo ya bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, haka Huzaifa ibn al-Yaman, haka Abdullahi dan Abbas, haka a hadisi na sallar asham tarawihi a cikin Ramadan, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai yake banci a cikin masallaci a cikin wannan kewaye ya fara sallar sa. Wasu daga cikin sahabbai da suka ganshi suka zo suka kabbara suka bi shi. Dan haka waɗannan dalilai ne waɗanda suke tabbatar da duk wanda yake sallah shi kadai to ya halatta ka zo ka kabbara ka bi shi. Haka wanda aka tsire masa da wani bangare daga cikin sallah ta jama'a ya tashi yana ciko abin da ya rage masa, idan ka zo sai ka koma damar shi ka kabbara ka bi shi, idan ya salamce iya abin da ya rage ma sai ka tashi ka zo da shi. Na'am. Dan kar wani ya ce maka waɗancan hadisai ai asalloli ne na nafila, to duk abinda aka shar'anta a cikin farilla ko a nafila ba bambanci sai abinda dalili ya bambanta, in ka bambanta dole ka zo da dalilin da ya bambanta. Na'am. Da za a gina Ka'aba wata addu'a da ake wai lokacin da za a gina Ka'aba akwai wata addu'a da shi aka keɓanci Annabi Ibrahim alaihi salam, Ubangiji ta'ala ya kissanta mana cewa wa iz yarfa'u Ibrahimu alqawa'id min albayt wa Isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim rabbana waj'alna muslimaini lak wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yuallimuhum alkitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wannan addu'o'i ne Ubangiji ta'ala ya hakaito mana wanda Ibrahim alaihi salam ya ci gaba da yin waɗannan addu'a lokacin da yake ginin Ka'aba. An gane ko yana ginin kuma yana cewa ya Allah ka karba mana, shi da ɗan shi Isma'il suna cewa rabbana taqabbal minna, ya Allah ka karba mana wannan aiki da ka samu, innaka antas samiul alim kai kai ne mai matukar shi game da duk abin da bayinka suke faɗa, kuma kai ne mai matukar sani wanda wani abu a cikin sammai bakwai ko kasai bakwai baya koyuwa gare ka. Wannan yana nuna mana duk abin da kake na ibada kada ka ga cewa ka hautudin na tsira ibadar ka ta samu shi. Nan Ibrahim alaihi salam ne da ɗansa Isma'il, Allah ne ya umarci shi da cewa ya gina masa wannan ɗaki. Wa iz bawwa'na li Ibrahim makanal bayt Allah tushrik bi shay'a wa tahhir bayti lit-ta'ifin wal qa'imin wal ruk'i sujud. Amma yana ginin kuma sa shi akai addu'a yake cewa yake ya Allah ka karba mana, ya Allah ka karba mana wannan aiki da ka samu, innaka antas samiul alim. Sannan ya ci gaba da addu'a, ya Allah ka maida mu musamantu masu meka wuya da shi da bi zuwa gare ka, ma'ana masu kadaita ka a cikin hakkinka. Wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak, ya Allah ka sanya daga cikin zuri'ar mu wata jama'a wadda take meme kauya da shi da bi zuwa gare ka. Wannan yana nuna mana in ka ma kanka addu'a to kada ka manta da bayarka. Sannan wa arina manasikana, ya Ubangiji mu ka nuna mana wuraren ibadar. Manasik jam'i ne na mansak, mansak na daukan ma'anar wuri wanda yake an keɓance shi saboda ibada. An gane ko? Kamar yadda can Ubangiji ta'ala ya ce li kulli ummati ja'alna mansakanhum nasikuhu fala yunazi'unnaka fil amr wad'u ila rabbik innaka la'ala hudan mustaqim. Idan aka ce an-nusuk, wato aiki daga cikin ayyuka waɗanda suke na haji, da haka in aka ce mansak wurin da aka keɓance shi domin wata ibada ta musamman, sai ya ce wa tubu alaina, ya Ubangijinmu ka karɓi tubanmu, innaka antat tawwabur rahim, domin kai ne mai matukar amsar tuba ga duk wanda ya tuba, kuma kai ne mashi kai game da bayinka mu'mini. Sannan ya addu'a ya ce rabbana wab'ath fihim rasulan minhum, ya Allah roƙonka nake waɗannan jama'a ya Allah ka turo da wani manzo na musamman daga cikinsu, ma'ana ai min jinsihim. yatulu alaihim ayatika, manzan da zai ringa karanta musu ayoyinka, wayu allimuhum alkitaba, ya ringa karantar da su littafin da ka saukar masa, wal hikima, wato da sunnar da ya sunnanta musu, wayu zakihim, ya ringa tsarkake su game da dukkan wani datti wanda yake na maguzanci. Innaka antal azizul hakim, kai kai ne kasaitacce wanda ba a rinjayar ka, kuma kai ne gwani wanda ba ka azabu sai a mahallin da ya dace da shi. Don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa a cikin hadisi ingantacce, yake cewa ni addu'ar babana ne Ibrahim. Annabi Ibrahim shi yayi addu'a, Allah ya turo da wannan manzo, Allah ya karba addu'arsa. Don haka wannan lalle Al-Qur'ani ya nuna mana yana ginin Ka'aba kuma ga addu'a dinki, cewa ya Allah ka karba mana. Amma wata addu'a ta daban wadda ba wannan babun santa ba, a darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna cikin kitabul ishara, mun tsaya karshen babi na 19, baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko kuma ce baban da ke bayani game da mutumin da ya je wajen masu gidan wani bawa ya nema masa, alhurma, an yi kharfifu an dumin haraji, wato su dan sauƙaƙa masa game da harajin da suka dora masa. Bayani ya gabata, lafazin haraj in ma ka kiraye shi da wannan suna haraj, ko ka kiraye shi da sunan ghalla, an gane ku? Idan aka ce haraji ko aka ce ghalla, wato shi ne gwalgwadon kuɗi da mai gida yake dora ma bawansa, cewa a duk yini za ka haɗa ka za ka kawo. To idan mai gida ya dora ma bawansa wannan gwalgwadon dukiya da zai haɗa masa a dukkan yini, idan ya kawo masa duk abin da ya samu, ko nawa ne wannan kuma nashi, yana iya yin amfaninsa da wannan abin da ya samu. Kamar misali, in ya dora masa cewa a dini na Allah jika guda nake bukata ka kawo, idan jika goma ya samu, to jika gudar zai kawo masa, shi ne ake nihi da haraji. To shi ne a nan malam sai ya zo mana da hadisin Anas da Malik, Allah ya kara masa yadda ke faɗa, cewa da'an nabiyu sallallahu alaihi wasallama gulaman hajjama, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kirayi wato wani matashi wanzami, matashi ne, bawa ne. Lafazin gulam kar mu manta bayani ya gabata, duk da cewa kenan lafazin gulaman abinda ake nihi a nan ba saurayi ba yaro ba matashi, abinda ake nihi da bawa ake nihi, wanda yin haka ladabi ne ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kamar yanda hadisi ne ingantacce ya gabata tun a cikin littafi ne darasin mu na kitabu tauhid, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa cewa kada ɗayanku ya ce abdi ko au amati, karkace bawa na ko baiwata. Manzo Allah ya ce abinda ya dace ka faɗa ka ce gulami, ko kuma ka ce fataya, idan baiwa ce sai ka ce, wato abinda za ka faɗa sai ka ce wannan fatati, ma'ana kenai yarinyata, ko kuma jariya, maimakon ka ce amati sai dai ka ce jariyati, ko ka ce fatati, in namiji ne ka ce fataya, ko kuma ka ce gulani, saboda ubudiyya gaba ɗayanta ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala ne. Kowa da ka sani gaba ɗaya da shi bawan da mai gidan gaba ɗayansu matsayin bayi ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kamar yanda ya ce in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda, duk abin da ke cikin sammai bakwai da duk abin da yake cikin ƙasai bakwai gaba ɗayan su basu zamanto ba face masu zoma Ubangiji subhanahu wa ta'ala ne a ranar kiyama matsayin bayi suke kaskantacci. Duk wanda ka sani na halitta wanda ke cikin saman bakwai da ƙasan bakwai, to zai zo ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala a ranar kiyama matsayin yana bawa kaskantacce. To dan haka shine anan yace da annabi sallallahu alaihi wa sallama gulaman hajjama, wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kirayi wani bawa wanda sana'arsa shine wanzanci. Fa hajjamahu, yama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato kabu, bayan ya gama wa amara lahu bi sa'in aw sa'in, wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi umarnin cewa a aunu tiya daya ta abinci a bashi ko kuma tiya biyu. Idan aka ce sa, ma'auni ne wanda na daukan gwalgwadon mudu hudu wanda yana kusa da tiya tamu wanda muke awo, illa kasancewar girgijen tiyan ne bai kai ba iyayen da muke awon da muke da tiya tamu. Sai ya ce aw muddan aw muddaini, ko kuma mudu daya ko kuma mudu biyu. Wannan kokonto ne aka samu wato daga marwayicin, tare da cewa akwai riwaya wadda babu kokonto cewa sa'i ɗaya ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarnin cewa a bashi. Wa kallama fihi, manzon Allah ya ce yama masu gidansa magana ya nema masa alhurma. Fa khuffifa min daribati, wato aka sauƙaƙa masa harajin da aka ɗora masa, ka ce ghalla ko ka ce haraj ko kuma ka ce dariba. Shine ya ce fa khuffifa min daribatihi, wato aka sauƙaƙa masa game da harajin da aka ɗora masa. Wannan yana nuna mana cewa idan ka ɗauki mutum aiki, ya gama aiki ka biya shi haƙƙinsa, inda halin wata kyautatawa da za ka yi masa, yi masa don ya ji daɗi, gobe in ka neme shi da maza ka same shi, kaga a nan kasancewar an biya shi haƙƙinsa. Sannan aka masa wata kyautatawa ta musamman, manzon Allah ya ji ya gama su gidan shi, ya roƙa masa alhurma, ya nema masa alhurma cewa a sauƙaƙa masa a harajin da aka ɗora masa. Illa kasancewar an so in an nemi wannan alhurma su karɓi wannan alhurma, amma kuma ba tilasu bane bane su sauƙaƙa masa. Kuma kai da ka je ka nema ma ɗan uwanka alhurma, kana da yanki na lada a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala, in dai alhurma ce akan da'a ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kamar yadda Allah ke faɗa man yashfa shafa'atan hasanatan yakullahu nasibun minha wa man yashfa shafa'atan sayyi'atan yakullahu kiflun minha wa kana Allahu ala kulli shay'in muqita. Ƙarin fa'ida kuma, in ka nema ma ɗan uwanka alhurma, to baya halatta ka karbi wani abu in ya baka, domin abinda za ka karba in za ka nema ma ɗan uwanka alhurma wannan rashuwa ne. Shine tun a cikin akidar yake cewa wa aklu bishafa'a, ci da ceto, kai ne kana da ƴancin da za ka shiga gaba ka nema ma ɗan uwanka alhurma, to baya halatta ka ce sai an baka kaza. Ko in yi ka nema mai alhurma ya ɗauki wani abu ya baka ka amsa, bai ya halatta. Wannan abinda za ka amsa matsayin rashuwa ne. In za ka nema ma ɗan uwanka alhurma, ka nema masa fi sabilillahi, bai yadda fuskar da zai je a bashi a biya mai buƙatarsa, ko wasu kayan shi sun markaye, bai yadda hanyar da zai ba a bashi, amma kai kana da hanyar da za ka ba a bashi. Idan ka je kai tsaye aka bashi, in ya ɗau wani abu ya baka, bai ya halatta ka amsa. Kuma a farko bai ya halatta kai masa sharuɗin cewa sai in ka bani kaza zan shiga gaba amma kaza. Za mu tashi babi na gaba. Ala Abu Abdillahi Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari rahimahullah, babu kasbil baghi wal ima'a wal ima'a وكره إبراهيم أجر النائحة والمغنية وقول الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. وقال مجاهد فتياتكم إماءكم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك وابن أنس ابن مالك الأصبهي عن ابن شهاب هو الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة وابن الحجاج الواسطي العتكي عن محمد بن جحادة عن أبي حازم هو سلمة بن دينار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء. ما لم الله يجيكن ساكي فتا ونم بابيني وندكي بياني كمدى أبن دي زولك من زان الله صلى الله عليه وسلم نهو كنتم واتو sana'a wato takaruwa wal ima wato dabai ma'ana ladan da karuwa take samu game da karuwancin ta ko kuma al ima wato bayi da suke zuwa su yi irin wannan shashanci shin abinda suka samu ta hanyar wannan karuwanci ya halatta shi mai gidan ya ce ko bai halatta ba kuma abinda suka samu shin ya halatta ko bai halatta ba domin muna cikin kitabul ijara. Idan aka ce ijara wato shine ayi jinga da kai, an gane ko, ka ba da hayar kanka ayi amfani da kai, ma'ana ka ba wani amfani ya dau wani abu ya baka. To shine anan kamar misali macen da za ta ba da kanta ayi shashanci da ita a dau wani abu a bata, wannan abin da aka bata shine kasu. Shin wannan abin da aka biya ta in ta ci halak ko kuma ta ci haram? Shine sai ce wal ima wato da bayi. Yasa saboda anan wato saboda anan shi kasancewar ita wannan sana'a mummunar sana'a ta karuwanci a jahiliya ma bayi aka sani da ita, ba a san da cewa diya wato na irin wannan fasikanci. Kamar yanda Hind bintu Utba matar Abu Sufyan Allah ya kara mata yadda da taji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana bayani game da hukuncin cewa in ya imdiya ta yi zina ga iya abinda za a mata na hukuncin Allah, kanta ya daure take cewa yanzu iya za ta yi zina a duk darajar da Allah ya mata da matsayin da Allah ya mata a ce diya ta yi zina. Kaga wannan yana nuna a jahiliya ba a san diya ba da yin zina, iya wanda aka san da wannan dabi'a mummuna su ne bayi. Lafazin albagi lafazi ne mufrad, jam'un sa shine bagaya. An gane ku? Bagaya kenan karuwai. In ka ce babi wato karuwa, kamar yadda ya ce wa ma kanatu ummuki baqiya, mahaifiyarki ba karuwa bace, ma'ana ba mazinaciya bace. In ma ka ce babi ko kuma ka ce mumisa kenan, yamun sai ka ce mumisat, domin kalimar an ciro ta ne daga albiga kamar yadda za mu iske a wannan aya. Sai ya ce wa kariha ibrahimu Ibrahim ibn Yazid an-Nakhai al-Majirin Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara Allah ya jikansa wato wa kariha ya haramta ajiran na'iha wato shine ladan mai kukan makoki. An gane ko? An-na'iha ita ce zabiya kenan mai kukan makoki, domin lafazin an-na'iha an ciro shi ne daga an-niyaha. An-niyaha shine kuka wanda ke kunshe da daga murya a lokacin da musiba ta faru, musamman musiba wanda take ta mutuwa, domin an ciro shi ne daga an-nau kuka wanda ke kunshe da daukaka murya. Lalle ya halatta mutum ya yi kuka a sababin mutuwa da aka masa, amma kuka wanda yake da zubar da hawaye, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi irin wannan kuka, hawaye ya ringa zuba daga idansa lokacin da jikansa Allah ya masa rasuwa, da diyar tashi ta aibu tace manzon Allah ya je, kana ce cewa sai ya je manzon Allah ya tashi ya je da wasu daga cikin sahabbai irin su Mu'az, Allah ya kara masa yadda. Manzon Allah ya je aka dauki jinjirin aka meka masa, yaran aka meka masa, manzon Allah ya rungume shi, kirjinsa ya ringa bugawa, zuciyarsa ma'ana ta ringa bugawa, kai tsaye hawaye sai ya fara zubowa daga idanun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mu'az, Allah ya kara masa yadda, ya ce ya Rasulullahi me zan gani, me nake so in gani? Manzon Allah sai ya ce masa hadhihi rahma ja'alaha Allahu fi qalbi man sha'a min ibadi aw kama qala aw fi qulubi man sha'a min ibadi. Wannan tausayi ne wanda Allah ke saka shi a cikin zuciyar wanda ya so daga cikin bayinsa. Sai ya ce wa inna ma yarhamu Allahu min ibadihi ruhama, kasan da cewa kadai masu tausayi su kadai ne Allah yake jin kansu daga cikin bayinsa. Wannan hadisi yana tabbatar da kuka na zubar da hawaye a sababin mutuwa wannan ba laifi bane ba, kuma wani nau'i ne na tausayi da Allah yake saka a cikin zuciyar wa wanda ba kowa ba yake samun wani. Dan haka wani ayi kukan ma ba zai iya ba, saboda zuciyar ba ta iya ba. To amma kuka wanda yake na daukaka murya shine Allah ya haramta mana, wanda hadisai sun wuce a lissafa akan wannan mas'ala, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a hadisi ingantacce na faɗa cewa wato halaye huda a cikin al'umma ta manzon Allah ya ce maguzanci ne kuma ba za su dina ba. Manzon Allah ya faɗa din yanda za a yi sai an samu wasu suna riƙe da wannan maguzanci a cikin al'ummarsa. Duk wa'azin da ake yawa an daina kukan mutuwa ba daina ba, tunda ce ya yi arba'un fi ummati min amrin jahiliya, sai ya ce la yatrukuhunna, ya ce halaye hudu a cikin al'ummata yana daga cikin lamari na maguzawa, manzon Allah ya ce kuma ba sa dainawa. Farko ya ce alfaharu fil ahsa, yin alfahari da wani matsayi wanda yake na daraja, ni dan wane ne, jikan wane ne, wajen uwata jikan wane ne, wajen ubana jikan wane ne, kakana shi yayi kaza, wannan duka abu ne wanda yake maguzanci ne. Kai ake so ka zama wani abu, an gane ku? Wancan tilka ummatun garkala alha ma ka sabatu wala kun ma ka sabatu. Sannan sai ya ce wadda an fil ansab, da aibanta jama'a game da danganta, wani ai kabila su iri kaza ne, wani ai kaza ne, ka aibanta mutum wajen dangantar shi ko wajen sana'ar shi, wannan shi ma nau'i ne na maguzanci. Na uku sai ya ce wal istisqa'u bin nujum, da neman shayarwa da taurari cewa jabaha ta kama, wata wani tauraro ne wurin ya kama wai shi tauraron ruwa ne suke kiran shi jabaha, kamar yadda kuma a turanci ake cewa ai wuti ya kama. Wuti baya zauwa da ruwa, Allah shi yake zauwa da ruwa a lokacin da ya so, illa kasancewar a yanda Allah ya tsara yanayin wato zamani, galibi shi watan uti yakan kasancewa wata ne na lokacin da ruwa yake yawan sauka, amma uti bai isa bai zo da ruwa, an gane ku? Shi ne ce walistisqa'u bin nujum, sai ce wa niyaha, wato da kukan mutuwa, kukan makoki. Manzon Allah sai faɗa sai ya ce anna'ihatu idza lam tatub qabla mautiha, mai kukan makoki in har bata tuba ba gabanin mutuwarta. Manzon Allah ya ce tuqamu yawmal qiyama, in qiyama ta yi za a tsida ta, wa alaiha sirbalu min qatran, manzon Allah ya ce a jikinta za a saka mata wata riga ta man kunhi ko ka ce ta man gelo, qatran wani mai ne wanda yake da danko, yake da wari, yanda ka san kwadata haka yake a wajen danko, wanda larabawa sukan yi amfani da wannan man kunhi ga raƙumansu in har raƙumi ya kamu da kazuwa, cutar kazuwa akan zo sai a shafa masa wannan mai, yanda ka san danko, yanda ka san kwalta haka yake. To irin wannan riga za a saka mata a ranar kiyama, manzon Allah ya ce wadir'un min jarabi, kuma da doguwar riga wadda take ta kasuwa sannan a cinna wutar jahannama a jikinta wallahi ya billahi. To dan haka kasancewar wannan abu ne wanda yake baya halatta kukan makoki, dan haka anan shi Ibrahim wato ya haramta ita mai kukan mutuwa a biyata. In ma zaka iya abin da ya kamata in tana yi ka dauki kasa ka watsa mata abinci, kamar yadda hadisi ne ingantacce wanda Amra Allah ya ji kanta take fada cewa naji Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada lokacin da labari ya cimma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa an kashe Zaid ibn Haritha da Ja'far ibn Abi Talib da Abdullah ibn Rawaha a ghazwatul Mu'ta, wanda shugabanni ne guda uku, kuma dodi ne guda uku wanda manzon Allah ya shugabantar da su akan wannan runduna. Farko Zaid ibn Haritha, in an gama da shi Ja'far zai dau tuta, in an gama da Ja'far Abdullahi ibn Rawaha gaba ɗayan su kuma Allah ya kaddara samun shahada a wannan yaki. Sannan Khalid ibn al-Walid ya dau tuta ba tare da an nada shi ba, shi ya nada kanshi a ƙarƙashin nihi na Ubangiji subhanahu wata'ala, kuma Allah ya ba mu'minai galaba akan haka. Saboda haka a fagen daga idan an gama da shugabanku, in har babu wani na'ibinsa wanda tuntuna an nada shi, in ba wane wane ne, in ka ga ka iya jan daga to karka bari wannan tuta ta kai kasa, in maza kai ka dauke ta kamar kamai da kanka kai ne matsayin kumandan yaki, kamar yadda shi Khalid ibn al-Walid ya yi haka, kuma Ubangiji ta'ala ya ba su galaba. To a wannan yaki da aka kashe waɗannan kumandodi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, Aisha tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi zaune tace wallahi an ga damuwa da bacin rai a fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kwarai ya samu damuwa. Aisha tace wa ana aqbali min shakil ba, ta tsagar kyauri nake leka ina kallon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin damuwa. Tace a lokacin nan fa atahu rajul, sai wani mutum ya zo daga cikin sahabbai, fa qala ya rasulullah, yace ya manzon Allah, inna nisaa Ja'far wa zakara bukaahunna, yace ya rasulullah matan Ja'far sai rusa kuka suke, suna nan sai kuka suke. Manzon Allah ya umarci wannan sahabi cewa ya je maza ya hane su game da yin wannan kuka, maza su dena. Fa zahaba ar-rajulu, wannan mutum ya tafi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika shi, ya tafi ya hane su, suka ƙi hannuwa, kuma ma'ata ya dawo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada na haitu gunna, ya ce ya rasulullah na hane su amma fa ba su hannu ba su dena ba. Wa zakara annahunna lam yudina, ya ba manzon Allah labarin cewa ya hane su ba su hannu ba. Manzon Allah ya ce masa koma ka sake hana su. Ya tafi wato a lokacin nan ya tafi ya sake hannu su karo na biyu ba su hannu ba. Da ya dawo mu ya faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai ya ce wallahi laqad ghalabna, ya ce ya rasulullahi mata sun fi ƙarfin mu, na hane su ba su hannu ba. Manzon Allah ya ce fahsu fi afwahihim turab, kuma manzon Allah ya ce dauki kasa watsa a bakin nasu. Aisha ta ce sai na ce masa argamallahu anfak, wanda kalima ce suna faɗa amma ba sa nihin abinda ta kunsa, cewa Allah ya turmuza hancinka da ƙasa. Ta ce wallahi ma taf'alu ma amaraka rasulullah sallallahu alaihi wasallam, me zai hana ka aikata abinda manzon Allah ya umarce ka na cewa ka ɗau ƙasa ka watsa musu a bakinsu. Ta ce wa ma tarakta rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al'ana, sai wahaltar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kake kaje ka zo kasar da yace ka dauka ka watsa a bakinsu tace ima. Dan haka wannan yana nuna me kukan makoki in an hana ta take hannuwa, in ka san ka iya dauki kasa ka watsa mata a bakinsu, kuma ba laifi wa kai lada kuma zaka samu. To haka kuma shi kanshi wanda yake mamacin, akwai kalmomin da in su masu kukan mutuwa suna amfani da su, to anan suna ja masa bala'i da musiba. Domin hadisi ne ingantacciyar riwaya ta Abu Musa al-Ash'ari, Allah ya kara masa yadda, wanda hadisin yana cikin, wato hadisi ne wanda yake sahihul libairi, kamar yadda yana cikin sunan Tirmidhi da sunan Ibn Majah. Wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ma min maitin ya mutu, ko kuma ma min mayyitin ya mutu, fa yaqulu wajaba la wa sayyida, masu kukan makokin su tashi suna wayyo me gida, wayyo wannan kimshiki ya fadi, irin waɗannan kalmomi da abin da ya kama da haka. Yace illa wukila bihi malakani, face sai an wakilta mala'ika biyu tare da shi, yalhazanihi, suna hangaza shi a kirjin shi. Idan aka ce Allah shi ne ka bankaɗi mutum a kirji, a haka za kun ga suna cewa haka ne, kamar yadda suke faɗa kai ne ginshikinsu, kai ne kazansu. To in suka yi amfani da irin waɗannan kalmomi, kaga dai ba shi bai ce ai to sun ja masa musiba. To wanda daman kuma hadisai sun tabbata cewa duk lokacin da mutum ya yi wasiyar cewa a masa irin wannan kukan mutuwa, to wannan iya gwargwadon kukan da aka masa gwargwadon azabar da za a yi masa. Ko mutumin da ya san ɗabi'ar jama'arsa irin wannan maguzanci, kuma yake hannunsu in san suka masa, to wannan bakin gwargwadon kukan da suka masa za a azabtar da shi. To shi ne anan ya ce wa kariha Ibrahim, wato Ibrahim ibn Yazid an-Nakai, Allah ya ji kansa, wa kariha, wato ya haramta, a gane ko, domin al-makruhu a wajen magabata ma'anar shi shine al-muharram, abinda aka haramta, kamar yadda bayani ya maimaitu ba su ɗaya ba su biyu ba. Shine yace ya karhanta ajiran na'iha, wato shine ladan ita mai kukan mutuwa, kamar yadda a jahiliya ɗauka ake gwanar kuka ta yi kuka a biyata. Sai ce wal muganniya, wato da zabiya. Muganniya an ciro shi daga algina, algina ita ce waka, muganniya kenan mawakiya, don haka cin kudin waka haramu ne, kwata-kwata baya halarta. Sai ce wa qaulillahi ta'ala, da fadar da bayani game da fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wala tukrihu fatayatikum ala al-bigai, ubangiji ta'ala yace kada ku tirsasa, wato ku yanginku ala al-bigai, akan yin karuwanci. Me ake nihi da al-biga? Anan shine zina, kar ku tirsasa su akan cewa su je su yi zina su kamu. In aradna tahassuna, in sun yi nihin kame kai, wannan lafazi na in aradina tahassunan, malamai suka ce kharaja makharajal ghalib, an gane ku, ba dan cewa ba in ba ta kamewa daman ta dauki abu ne mai sauki tana yi cewa kana iya barin ta dai, a'a, wanda daman abinda ake fama shine ayi kokari a katangance su a kame su, su daina irin waɗannan ayyuka. Shine yace li tautahu ardal hayati dunya, dan neman wani amfani wanda yake na rayuwar duniya, Ubangiji ta'ala yace kada ku tilasa ku yangin ku akan cewa su je su yi zina su kamu. Wa man yukrihunna, Ubangiji ta'ala yace duk wanda ya tirsasa su akan yin zina, to fa inna allaha, ya tabbata Ubangiji ta'ala min ba'di ikrahihinna, bayan tirsasawar da shi ya musu, gafurun, mai matukar gafara ne ga duk wanda ya tuba, in ya tuba Allah zai karbi tubansa. Rahim kuma maji kai ne, wato game da bayansa. Amma in ita baiwar tana ki tana kyama, aka tirsasa ta akan wannan aiki, to ba ta da laifi, domin duk wanda za a tirsasa shi akan aiki na sako, in dai ba zai iya jimrewa ba akan azabar da za a yi masa, tsoron hallaka ya kai shi ya aikata wannan abu, to Allah ya dauke masa laifi, ba laifi a kansa. Kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah tajawaza li an ummati al-khata'a wan-nisyana wa mastukrihu alayhi. Mujahid ibn Jabr, Allah ya ji kansa, yake cewa fatayatikum ima'akum, abinda Allah yake nihi da fatayatikum shine ima'akum, ma'ana ku yanginku, kar ku tursasa su akan cewa su je su izina su kawo muku kudi. Sababin saukar wannan aya ko kamar yadda hadisi yake cikin Sahihu Muslim, wato Abdullahi ibn Ubay shugaban munafikai shine ya umarci baiwarsa cewa ta je ta yi zina ta kawo masa kudi. Ta je ta yi zina, aka ba ta wani mayafi ta kawo masa, sai ya ce koma je ki nemo wani hannun ki ki kawo. Ubangiji ta'ala sai ya turo wannan sako, wala tukrihu fatayatikum ala al-yuda, kar ku tirsasa ku yangin ku akan yin zina. In aradna tahassuna, in sun yi nihin kamewa li tabtaqu ardal hayati dunya, dan neman wani amfani wanda yake na rayuwar duniya. Ubangiji ta'ala ya ce kar ku yi haka. Shine anan malam sai zo mana da hadisin Abu Mas'ud al-Ansari, Allah ya kara masa yadda, ke faɗa cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam naha an tsamanin kalbi, manzon Allah ya yi hani game da cin kudin kare, ma'ana ka sayar da kare ka ci kudinsa, to wannan haram ne. Jumhurin malamai sun tafi akan cewa ko da karen da shari'a ta ba da izini a riƙa, sayar da shi baya halatta, tare da cewa daga cikin magabata sun tafi cewa indai karen da shari'a ta ba da izini a riƙa, to sayar da shi ya halatta. An gane, saboda ita shari'ar ita ta ba da izinin a riƙa, to don haka sayar da shi ya halatta. Kamar kare wanda yake na farauta, wanda aka riƙe shi domin yin farauta, ko mai gadin gona, ko wanda yake mai gadin dabbobi, wanda yake raka dabbobi kiwo ya dawo da su. Shi ne ya ce naha an tsamanin kalbi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani game da wato cin kudin kare, cewa kwata-kwata baya halatta. Wa maharil bagiyi, wato da sadakin karuwa. Idan aka ce almahar shi ne sadaki, an ambaci 'yan kudaden da karuwa ke amsa lokacin da za a yi shashanci da ita a matsayin sadaki, domin ta hanyar wannan kudade aka halitta gabanta. Kamar yadda mata na aure a sarurin sadakin da ake gabatar musu, Ubangiji ta'ala ya halitta kusantarsu. Don haka aka aro wannan kalima, aka yi amfani da ita kenan akan abin da karuwa take amsa. Shi ne ya ce wa maharil bagi, da sadaki wanda yake na karuwa, ma'ana duk kudaden da karuwa take amsa ta hanyar karuwancinta, wannan kudi ne haramtacce. A farko ita baya halatta ta ci wannan kudi, idan ta ci wannan kudi ta ci haram. Kuma haka in ka san iya sana'ar ta kenan, to baya halatta kai ma ka ci kudinta. Allahumma sai dai in sana'ar ta tawake da shinkafa ce, tana karuwanci, tana wata sana'a ta daban, to wannan kuma cin abun hannunta ya zama shubha. Saboda ba ka da tantancewa wannan kudade da za ta baka ta hanyar karuwancin suka fito, ko kuma ta hanyar sana'ar da ya halatta. Amma in wani aiki ne da ya halatta a shar'anci, kuma aikin da babu taimaka mata akan ci gaba da yin wannan karuwanci, ta dauke ka lebura ka mata wannan aiki, in ta biya ka kaci halaka. Sai ya ce wa ulwanil kahin, wato da ladan boka. An gane ku, kudaden da boka yake amsa akan bokancinsa, shi ma wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani, kudi ne wanda yake haramtacce. Lafazin hulwan an ciro shi ne daga halawa. Idan aka ce halawa, abu wanda yake mai zaki kenan. Idan aka so muka lashi ake kiranta halwa. Me yasa abinda boka yake amsa akan bokanci aka ambace shi da wannan suna? Saboda abu ne yake tarawa na dukiya ba tare da wahala ba. Da haka kuma in ka tsaya ka fahimta, sai kaga kuma ta hanyar kai yanda yake kashe wannan kudi, kuma hallo yanda ka san kamar wawa za ka gaina. Saboda ba da duk wanda ya samu irin kudade ba da wahala ba, to kashe su kuma baya zama wahala. Saboda mai san zaginsu ba tare da wahala ba ya same su. Wanda shi in aka ce bokanci, wanda sana'a ce wadda tun a jahiliya suke da ita, a cikin kowace kabila akan samu boka nasu, wanda shi ne zai ringa ba su labarin abubuwan da zai je ya zo, wanda kuma galibin waɗancan bokaye suna amfani da shaitani. Illa kasancewar in aka ce alkahana bokanci, shine kokarin bada labari ta kokarin bada labarin abinda zai je yazo, kamar ka bada labarin cewa abu kaza zai wakana, nan da sai wani daya wanda zai bada labarin cewa abu kaza zai wakana ta hanyar wani surkulla da wasu abubuwa, to wannan sunan shekokanci. Tucin irin wannan kudade haramu ne. Kaga dai a takaice waɗannan abubuwa guda uku mutane sun dauke su a matsayin sana'a, dan haka sana'a ce haramtacciya, dan haka ma da yazo da su a cikin kitabul ijara. Kenan cin kudin kare kaga baya halatta, misali ya zamanto ko kai dakon karnuka kamar yanda wasu suke yi, ko kuma kamar yanda wasu daga cikin yan uwa musulmi za ka gani sun tafi kasashen Turai, wani wa aikin sakare ne za a bashi wurin rinka kula da shi, ya rinka gyara masa shimfiɗa, yana masa wanka, yana masa yana shafa jikin shi, duk wata ya yi abiya shi, kawai kula da karewa shi ne sana'a. To wannan sana'a, sana'a ce haramtacciya, duk ta hanyar da za a ce a ɗauke ka kama kare wani hidima a biya ka, ko kuma ka saida shi ka karɓi kuɗin, ko ya kasance ka yi da kansa, to wannan ijara ce wadda take haramtacciya. To haka ita ma misali kuɗin karuwa haramu ne, duk abin da za ka yi za a yi na taimaka mata akan wannan karuwanci shi ma ijara ce haramtacciya. To haka shi ma wato ladan boka da yake amsa akan yin bokancin shi, wannan shi ma haramtaccen kuɗi ne, baya halatta a ci. Sannan ma da ya zo da hadisi na biyu a baban hadisin Abu Huraira, Allah ya kara masa yadda, yake cewa nahi annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama an kasbil ima, wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi hani game da wato shine ladan wato bayi da suke amsa kenan akan zina da suke, an gane ko ba dan yake banta da su ba, ko diya ta yi zina ta karbi wannan kuɗi, kuɗi ne wanda yake haramtacci. Dan haka yace naha أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء واتو مزال صلى الله عليه وسلم يا يهني قمدا واتو شيني كتن باي دسكي وينجي دسكي خربا واتو أكن كارونشي واتفت بايا حدتا. باب عصب الفهل. قال حدثنا مسدد وابن مسرحد ابن مسربل قال حدثنا عبد الوارث واسماعيل بن ابراهيم وابن غليا عن علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عصب الفهم. Wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hani game da wato karɓar kuɗi game da barbara ta bijimi. Idan aka ce alfahal, wato shine bijimi, in ma daga cikin raƙumma, an gane ko daga cikin dabbobi, misali kamar amali ko sa ko rago ko ɗan akuya, kaje wajen wanda yake da amali, kai kana da taguwai, ka biya shi ya baka wannan amali, ya zo ya kusanci wannan taguwa domin ta samu ciki, to wannan ijara ce haramtacciya, baya halatta. Lafazin asib na ɗaukan fuska biyu, in ma ya zamanto asib wato shi maniyin bijimin, ko kuma asib ya zamanto kusantar da zai ma ita wato ta matar dabbar, an gane ko barbarar da zai yi, kenan lafazin asib yana ɗaukan wannan fuska biyu, ta kowace fuska kuma baya halatta. Me yasa? Saboda kasancewar in har wannan mani nashi ne za a sayar, to kaga anan bai'ul ma'dun, abu ne wanda babu shi. Kuma abu na biyu, shi wanda ya sayar maka bayyana da ikon da zai ɗauka ya baka abin da ya sayar maka, shi kuma sharadi duk abin da zaka sayar da shi ya zamanto kana da ikon da zaka iya ɗauka ka ba shi wanda ka sayar masa. To yanzu anan lokacin da aka biya kuɗi ka saya, kaga anan an sayar maka abinda shi wanda ya sayar maka baya da ikon da zai dauka ya ba ka. Kuma sannan abu ne ma'adu, yana iya samuwa, yana iya kasa samuwa. Kuma anan in barbara aka dauke shi aka yi ciniki ya biya, tana iya samun ciki kuma tana iya kasa samun ciki. Anan in har ya kusance ta bata samu ciki ba, anan menene zai biyo baya? Shine gunguni cewa an ci kudin shi ba tare da ya amfana da komai ba. Wanda irin wannan abu kuma zai haddasa gaba da kiyayya tsakankanin mu'min. Dan haka hikima ta shari'a da take haramta irin waɗannan abubuwa. Ba dan komai ba, dan kada a samu rashin zuciya. Shine anan Ibn Umar Allah ya kara musu yadda yace nahi annabiyyu sallallahu alaihi wasallam ana asbi fahdi. Wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani game da sai da barbara ta bijimi. Ai an bai'i asbi fahdi, sai da barbara ta bijimi manzon Allah ya yi hani. Ko kuma ya yi hani game da sayar da wato maniyyi na bijimi, bijimin dabba. Kamar yadda su a jahiliya suna haka. Misali yanzu mutum yana da amali zaɓaɓɓe, sai mutum ya je ya ga wannan mai amali ya biya shi kuɗi a yi ciniki, ya zo ya kawo shi garken shi ya kusanci dabbar shi, ya zo ya maida masa. Idan ya kusance ta tana iya samun ciki, tana iya kasa samun ciki. Haka suke a jahiliya, don ya samu iri shi ma mai kyau. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya hani, domin wannan ciniki akwai rudi, akwai jahala a cikin shi. Duk cinikin da ya zamanto akwai rudi, akwai rashin sani game da shi abun, gwalgwadansa da kuma rashin iko akan meka wannan abu, to kwata-kwata wannan ciniki baya halatta. To amma kasancewar na in shi wanda ka aro, ka amshi raƙuminsa, ka kawo, ka saka a cikin garkenka, ya kusanci taguwanka, idan ka ɗau wani abu ka bashi, shin ya halatta ya ci ko bai halatta ba? Wannan ya halatta, domin akwai hadisi ingantacce, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani daga cikin sahabbai ya tambaye shi, ya ce ya Rasulullahi, mukan ba da aron bijimi, wanda muka bashi aron in ya gama buƙatarsa yakan ɗau wani abu ya bamu. Ya ce ya Rasulullahi, ya halatta mu karɓa? Manzon Allah ya masa rangwame, ya ce ba laifi, kana iya karɓa. Kenan wanda ka bashi aron bijimi in ya ɗau wani abu ya baka, to wannan ya halatta ka karɓa. Abinda baya halatta ku dandance a yi jinga, nawa zan ba, nawa za ka bani in baka amalin bijimi na, ya je ka kai shi ka saka shi a cikin garkenka. To wannan shi ne baya halatta. Babun idasta ajara ardan famata ahaduhuma wa qala bun sirin laysa li ahadihi an yukhrijuhu ila tamamil ajal wa qala al hakam wa la hasan wa iyas bin muawiya tamdil ijaratu ila ajaliha wa qala bun umar radiyallahu anhuma a'ata an nabiy sallallahu alayhi wa sallama khaybar bishakr فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وصدرا من خلافه عمر ولم يذكر ان ابا بكر وعمر جدد الاجاره بعدما قبض النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا موسى بن اسماعيل هو التبوذكي المصري قال حدثنا جويريه بن اسماء عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه انه قال اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود ان يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها وان ابن عمر رضي الله عنهما حدثه ان المزارع كانت تكرى على شيء سماه نافع لا احفظه وأن رافع بن خديج رضي الله عنه حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع وقال عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما حتى أجلاهم عمر. وتوانا بابيني واندكي بياني جمد أبندي يزور بمنزان الله صلى الله عليه وسلم نهو كنشم إذا استأجر أرضا idan mutun ya dau hayar gona famata a hadu kuma dai daga cikin su sai ya mutu in ma mai gonar Allah ya masa rasuwa ko shi wanda ya dau hayar gonar Allah ya masa rasuwa shin wannan haya da aka dauka tana nan ko kuma ta bude misali mutun ne yake da gona kaje ka dauki hayar wannan gona zaka noma ta shekara 10 bayan ka karbi wannan hayar gona shekara 1 shekara 2 shi mai gonar Allah ya masa rasuwa ko kai da ka dau hayar gonar Allah ya maka rasuwa shin wannan mu'amala da aka kulla ta daukan hayar gona ta tashi ko kuma tana nan ci gaba za a yi shine anan malam sai zo mana da athar na magabata sai ya ce wa qala ibn sirin muhammad ibn sirin Allah ya ji kansa na faɗa cewa laysa li ahadihi bai zaman tuba ga iyalin shi mamacin da ya bada hayar gona an yi kulijuhu su fitar da wanda ya dauki hayar gonar ila tamamil ajal har izuwa cikar ajali in shekara 10 aka yi ba ku da yancin da za ku karɓi wannan gona tunda an riga an yarjejeniya an dandance ya dauki hayar wannan gona shekara 10 to a sababin mutuwar mai gonar wannan haya da aka dauka ba ta bude ba shekara 10 nan sai in ta cika kuke da yancin da za ku karɓi gonar in kuna so kuma a ƙara jaddada hallo a sake wata ijara ta daban misali in mutum ya baka hayar gida shekaru in Allah ya masa rasuwa to wannan baya halatta a tada wannan sai lokacin da wannan ajali ya cika wanda mu kuma kasancewar asali abin ya saba tsarin shi daukan haya kafin ka shiga gida kake biyan kudaden watannin da za ka yi na gaba yanzu misali sai ka biya kudin wata 6 idan wannan wata 6 ya cika mai gidan sai ya zo ya yi tsaye hannu iya adadin watannin da za ka yi na gaba hannu ka biya an gane ku ba sai in wata ya mutu ba ka zauna a cikin gidan shi ka amfana sai wata ya mutu sannan za ka dauki kudi ka bashi a'a a kullun abin da za ka biya in ma ijara ta wata-wata ce kenan watan gaba shi ne za ka ringa biya ba watan da ya wuce ba a ɓangaren abin da ya shahi kenan ɗaukan wani abu haya kenan kai za ka ba da kudi a farko kafin ka amfana da abu idan ka riga ka ba da kudi wannan gida a matsayin mallakar ka yake ma'ana kai kake da yanci bai isa ba ya ba wani hayar wannan gida sai in iya ajalin da kuka yanke ya cika kenan kudin ka sun kare in ya so a wannan lokaci yana iya amsa ya ce a in ya so shi ka nemi wani gida to amma kamar kira suhuri shi wannan suhuri shi kuma sai an je inda ake nihin zuwa sannan za a dau kudi a bada kamar misali motoci waɗanda suke na haya fasaje da zai je tasha ya shiga mota ba da zaran kahin ka hau mota za ka dau kudi ka baka mashi an gane ko sai an kai ka garin da za a je in an je za a sauka sannan za a hada kudi a bada a duk tashan nan ba inda ake irin wannan sai wannan suhuri wanda yake na Kano shi kadai ne in za a shiga mota ba a bada kudi sai in an je sauka ake hada kudi a bada amma duk sauran suhurin da ake kafin ka hau mota za ka dau kudi ka bada kuma mota in ta yi fana ba kudin ka ba za su dawo maka da shi don haka a ka'ida in mota ce za a dauke ka a kai ka wani wuri sai in an kai ka za ka dau kudi ka bada in kaya ne ka loda ba da zaran an loda kaya za ka dau kudi ka bada sai an kai maka kaya sannan ka dau kudi ka bada amma in gida ne za ka shiga haya kafin ka shiga gidan za ka biya watannin da za ka yi a gaba wannan shi ne ka'ida alhurma ce ake ma mutane ka shiga ka zauna sai in wata ya mutu ka biya in an yi haka wannan ba laifi ba ne alhurma ce kai ne kai ka biyo shi bashin kenan watan da ya wuce amma abin da ya dace shi ya kamata ya bada kudi da farko kenan ba bashi ba ake bin shi sai in wannan kudi nashi sun kare ya yi iya watannin da yake son ya yi sannan kuma in sun kare sannan in za a sake jaddadawa kuma ya sake biyan wasu watanni na gaba to shine anan ibnu sirin yace laysa li ahadihi bai zaman tuba ga su iyalin mamacin an yi kuli juhu ila tamamil ajli sabutar da shi wanda ya dau hayar gona yace ila tamamil ajli sai an kai lokacin da ajali ya cika kuma yanzu misali kai ne kake da gidan haya nazo na baka kudin wata shida ka bani kiran gida maganar in dawo in ce na fasa bani kudi na bata mata so ba tunda na baka kile in kana so shi ya kaka kulle gidan haka na in wata shida ya cika zo ya amshi kile na kar ma ka shiga ka zauna taka ta rage in kana so ka kawo wani ka sa shi in ya so kuma kai ka amshi kudi a gane kenan kamar yanda ni bana ta da ba kai ma baka ta da ba dole sai in wannan ajali ya cika yanda in mutun ya baka kudin watanni na gaba ba kai mai gida baka isa baka hudda shi sai wannan ajali ya cika shi ma kuma bai isa ba ya dawo ya ce a bashi kudin shi sannan sai ya ce wa qala al-hakam wato al-hakam da al-hasan da iyas ibn muawiya Allah ya ji kansu iyas alkali ne daga cikin alkalai kuma tabi'i ne yace tamudi ijaratu ila ajaliha wato ita ijara kwadago wato nazarcewa ila ajaliha zuwa ajalinta in dai kuka yi kwantara da mutun lokaci kaza zuwa lokaci kaza to wannan yana nan a sababin dai ya mutu ba ta tashi sai an cike wannan ajali sai an cike wannan ajali in ijara ta shekara nawa kuka yi misali kamar yanzu ma aikata ko gwamnati da yake daukan mutun ijara idan aka yi kwantara da kai ta shekara biyu misali to a sababin kai in ka mutu to wannan ijara bata budewa kenan sai an kai cikar wannan ajali da aka dauka kuma kai baka da yancin da zaka fita daga karkashin shi an gane ko sai wannan ajali da kuka yanke ya cika in ajalin da kuka yanke ya cika in yaso sannan ka je ka nemi wani aiki in ba zaka iya jaddadawa ba in ka iya ci gaba da shi akan wannan kwantara a zo a sake sa hannu a dar wasu shekaru amma naka ce ka fasa to na ashirance wata taso ba in ka dauki mutum aiki ya yarda ya amince ga iya abinda zaka biya shi to wannan sai ajalin wannan ya cika Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda yace a aqan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama Khaybar wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bara ma Yahudawan Khaybar manzon Allah ya bar musu birnin Khaybar ma'ana gonakan da suke birnin Khaybar bishatar cewa su noma su ci gaba da noma waɗannan gonakai abinda aka samu na amfani a raba tsakiya su dau rabi rabin kuma a kawo daula ta musulmi wanda ita khabar wannan Khaybar da karfin tsiya aka ci ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji ya ci su da yaki dan haka shi kuma a ka'ida duk kasar da aka je aka ci ta da yaki to ta zama ganima da gidajen da gonakan gaba daya ganima ne ga musulmi to waɗannan gonakai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya bar musu cewa su ci gaba da nomawa in sun noma kenan abinda aka samu na amfani su dau rabi kuma za a kawo daula ta musulmi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kulla wannan kira wato dai sai yace fa kana zalika ala ahdi nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wannan kuma ya kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko ya kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai yake cewa wa Abi Bakar da zamanin Abu Bakar Allah ya kara masa yadda shi yakin Khaybar an yi shi a shekara ta 7 kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da aka shekara 3 ya bar musu wannan gonakai a matsayin cewa an ba su hayar su su je su noma abinda aka samu na amfani su dau rabi a kawo rabi daula ta musulmi to haka Abu Bakar Allah ya kara masa yadda ya zo yayi shekaru 2 da wata 6 na khalifancin sa bai ta da wannan abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ijara da yake tsakanin shi da su sai ya ce wa sadran min khilafati Umar da farkon khalifancin Umar da farkon khalifancin Umar shi ma ana kan wannan ijara sai ya ce walam yuzkar ba a ambata cewa anna Abubakar cewa Abubakar wa Umar da Umar jaddada al-ijara cewa sun sabunta wannan haya بعدما قبض النبي صلى الله عليه وسلم بايم منزل الله يا كرفا سن يردا سن امرجي عمر da yazo akan abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbata akan shi ba duniya akan wani ijara akan ta Abu Bakar ya ci gaba haka shi ma Umar bai sake jaddadawa ba akan wannan kantara din kenan ake shi ne yace walam yuzkar ba a ambata anna Abu Bakar cewa Abu Bakar wa Umar da Umar jaddada ijara ma'ana sun sabanta wannan ijara ba'adama qabadan nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ba'adama qubidan nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ba'adama qubidan nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam bayan an karbi rayuwar manzon Allah sallallahu alayhi wa sallam ma'ana bayan ya koma zuwa ga ubangiji ba a samu wacewa Abu Bakar ya ce su zo a sake dandancewa Umar shi ma farkon khalifancin sa bai zo bai ce ba ku zo a sake wannan ijara akan wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya akan ta suka tarci sannan hadisi na gaba wato Nafi daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda ke fada cewa a ada Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama Khaybar al-Yahuda wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba Yahudawa birnin Khaybar ma'ana gonakai waɗanda suke na Khaybar an yi amaluha su aiwatar da waɗannan gonakai wa yazra'uha su shirke su wala hum shatru ma yakhruj minha na gare su rabin abinda wato ya fito daga cikin wannan gonakai ma'ana iya amfanin da aka samu suna da rabi sai ya ce wa annabna Umar wato lalle Abdullahi dan Umar haddathahu ya bashi labarin cewa annal mazari'a lalle su gonakai mazari jami'i ne na mazra idan aka ce mazra wurin shuka kenan a takaice gona sai ya ce kana tukura ala shay'in sun kasance ana bada hayarsu ala shay'in akan wani abu kaso daga cikin abin da ake samu sammahu Nafi yace Nafi ya ambaci iya abinda ake badawar a riwaya sai ya ce la a hafazu hu ya ce amma ni ban kiyaye ba sai ya ce wa anna Rafi ibn Khadij lalle Rafi ibn Khadij Allah ya kara masa yadda yana bada labarin cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama anha an kira'il mazari wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani game da bada hayar almazari gona wanda wannan shine wancan hadisi da yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani anil mukhabara ne ake cewa mukhabara shine bada hayar gona game da sharin abin da ita gonar take tsirasuwa an gane ko ka bada hayar gonarka wani ya noma idan ya noma gonar abin da ya samu na amfani shine zai dauki wani kaso ya bada to wannan akwai hani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan haka a wancan riwaya kenan kamar yanda malamai suka tafi sai dai ka dauki kudi ka bada ko ka dau kayan kudi ka bada amma a ce je ka noma iya abin da aka samu ka dau wani abu ka bada to shi anan Rafi ibn Khadij riwaya sadira wai to daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa manzon Allah yayi hani game da haka kenan karin bayani akan wannan mas'ala insha Allah zai zo a darasi na gaba nan ya kamata mu dakata da fatan abunda duk da cewa a wannan riwaya ta gaushi ne sai yake cewa wa qala ubaydullahi annabi ali ibn umar sai yace hatta ajlakum umar har aka kai lokacin da umar ya kore su kenan daga cikin birnin Khaybar ya fitar da su su waɗannan yahudawa kenan gona kan a hannun su suke hafar kun khalifancin sa kenan sai da aka yi lokacin da ya kore sai ya tarwatsa su Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk